اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اصلح جوتنا في الامور كلها واجرنا من كل دين وعذاب الاخره. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفروا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. Ayyuha muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da wannan yammaci na 29 ga wannan wata na Ramadan mai albarka. Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1439 wanda yazo daidai da 14 ga watan 6 ko 2018 Gregorian calendar. Kamar da muka saba, zamu ci gaba da karatunmu na Alkur'ani mai tsarki. Yau insha Allah zamu tashi aya ta 33 a cikin wannan sura mai albarka, suratul Ma'ida. Mun ga yanda Allah madaukakin sarki ya karanta mana jiya kissar ƴaƴan Annabi Adam alaihi salatu wassalam guda biyu, a lokacin da ɗaya a duka biyu suka gabatar da sadaka, sai aka karbi ta ɗaya, sai ba a karbi ta ɗaya ba, da kuma abin da ya biyo baya na rashin biyayya da ya yi a mahaifinsa, da rashin biyayya da ya yi a hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta, sannan kuma da ta'addancin da ya yi na kashe ɗan uwansa, da kuma sakamakon da ya biyo baya, da kuma abin da ya jama al'umma gabaki ɗaya. Na cewa daga na aka kafa cewa duk wanda ya sunnata wata sunna ta alkhairi ko ta sharri, to zai faɗi sakamakon irin ta har yau su wata kiran duniya ta nadi. To yau kamar da muka faɗa, zamu tashi aya ta 33 inda Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim. Inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim ko wa arjuluhum min khilafi ay yunfaru min al-ard. Allah madaukakin sarki na cewa abin sani, inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha, abin sani sakamakon mutanen da suke muharaba da Allah, suke yakin Allah madaukakin sarki, ba su da wani sakamako tunda sun yaki da Allah wa rasulahu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa yas'una fil ardi fasadan, suka tafi suna yada barna a ban kasa, to ba su da wani sakamako face wa cikinan an yi katalu ya zama an kashe su, aw yusallabu ko kuma ya zama an tsire su, aw tuqatta aydihim ko a yanke hannayensu, wa arjuluhum da kafofinsu, min khilafi wa cikinan ta sabani, ayyun fa min al-ard ko kuma kore su wa cikinan a kasa, ay musu exile wa cikinan su bar kasar. Wannan aya ce wadda take tafi shahara a gurin malaman tafsiri da sura da sunan aya ayatul muharaba, ayan da take magana akan al-muharaba. Al-muharaba asalin sa kalma ce ta yaki, saboda ta zo da cewa jazaa'ul ladina yuharibuna Allaha wa rasulahu, sakamakon wanda suke yakan Allah suke yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaman tafsiri suka ce akwai isti'ara a nan gurin, saboda ba zai yi mutum ya yaki Allah ba, ba a taɓa shaye daga tsakanin Allah maɗaukakin sarki da mutum. Amma duk da haka sai Allah ya bada ibarar cewa yuharibuna Allah wa yuharibuna rasulahu, suna yakar Allah suna yakar manzansa, ala wajhil isti'ara. Wataƙin ai ma'anansa shi ne suna yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minan da suke tare da shi wajen kokarin bushewa hasken addinin musulunci. Sannan suna iya kokarin su ga cewa sun waina hannun agogo ya koma baya. To wannan sai aka dauke shi a matsayin yakin Allah da yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma problem din da suke barawa fa annabi sallallahu alaihi wasallam suke barawa da mu'minan da suke tare da shi. Sannan wannan shine laifin su na farko. Sannan ne bi sai ce wa yas'auna fil ardi fasadan, suna kokarin su ga barna ta faru a ban kasa. Su annabi sallallahu alaihi wasallam da sabansa abin da suke kokari shine islahi, su ga an gyara, a daidaita nan a daidaita nan. Su kuma kokarin su shine su ga an bata, abin da ake sa a gaba bai ci nasara ba. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam so yake ya ga kafa musulunci, su ku da zaman lafiya a ƙasa, su kuma so suke su warga zaunin ya zama babu musuluncin, babu kuma wato kenan zaman lafiya a ban ƙasa. To daga wayan su haka Allah madaukakin sarki ya yi su. Ko da a zamanin nan da muke ciki, za ka samu duk gwamnatocin da muke da su a duniya, a lokacin da suke kokarin su ga sun yi wani aibu na alkhairi, to wani kuma kokari yake saboda siyasa shi kuma ya kokari ya bata su, ya zama wata kenan bakin manasara ba. Yanzu ko yau kasa nan da muke cikin halin da muke ciki kenan, duk lokacin da ake kokarin a ga an kawo zaman lafiya, wasu kuma kokari suke sai an kawo a nuna duniya cewa a'a babu zaman lafiya. Za ka yi Boko Haram ta tafi ta gaskiya, za a kawo wata Boko Haram yan haya su zo su yi wani abu don a nuna duniya cewa addi'a'i da ake cewa an samu zaman lafiya cikin kasar nan babu shi. Ai sponsor barayi su je su yi, ai sponsor yan inyamurai su da hankali, ai sponsor waye, ai sponsor duk kokari ake ya zama an yaɗa fasadi a ban kasa. Saboda ne manufar da ake so a cimma ta alkhairi wajen zamar da kasar lafiya da zamar da wato kina al'umma wato kina a cikin halika a fitar da su a halika kan kai, ya zama an sa su a hanyar da hankalin su zai kwanta don su tunanin gina kansu da kuma gina kasan, sai ya zama wato kina ba za a cimma wannan nasaran ba. Su manufar su kenan, akwai wanda aikin su ne kullun haka nan. To yas'auna fil ardi fasadan, to shi ne sai Allah madaukakin sarki sai ba da wa'annan hukunce-hukunce, ko dai a kashe su, ko dai wato kina a tsire su, ko a yanke hannayensu da kafafunsu wato kina ta hanyar sabani ko a kore saban kasa. Sababin saukar wannan aya akwai sababa da yawa wanda malamai suka kawo. Sababi na farko suka ce tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mushrikai ne, wanda kuma shi ne yake wato kenan rauni a cikin sababa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kokarin kafa musulunci, mushrikai kuma suna kokarin wato kenan su zama sun rusa. Sababi na biyu suna ganin cewa tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawa ne kullum akwai tuka da warwara tsakaninsa, yahuda madina da kuma munafikan madina. Idan yayi nan sai nan, in yayi nan sai nan, kullum abinda suke a dinin, dan haka kokarin su shine kawo fasadi. Sababi na uku wanda shine yafi shahara a gurin malaman tafsiri shine wato kenan wata waqi'a ne ko hadisa ne ta faru tsakanin wasu kabila da ake kiransu su Ukli da Urainata. Wayannan kabilu dama suna daga cikin mutanen da suke ba annabi sallallahu alaihi wasallam problem. Idan mun ji tarihi, a tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin kunuti na kwana 40 akan waɗansu kabila, saboda sun kama sun yaudare shi, sun ɗabi sahabbansa, sun je sun halaka su. Ya zo yana ta kunuti har sai da Allah madaukakin sarki ya ce masa laisa laka min al'amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adzibuhum fa innahum zalimun. To wannan kabila su ne kabila Ukulin da kuma Urainata, don haka a cikin kunutin su wani lokacin har sai da ya zo na ambaton sunansu. to tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam an gina su akan mummunar gaba da mummunar kiyayya da kuma tunanin yanda za su yi su warware duk abin da wata kenan ya gina to wata daga cikin kabilan nan bayan wancan matsala da ta faru wanda ta sa har yi musu kunuti yanzu kuma su suka daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina suka ce su musulunta bayan su musulunta sai zan sun dan samu problem a sakamakon zaman su a Madina na rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam aka mutunta su aka karrama su aka kai su suka shi aka ware wani gefe haka suna shan nonon rakumi da kuma fitsarin rakumin saboda wannan rashin lafiya har suka warke da suka warke shikenan sai suka kashe a bayan gari cikin dare sai suka kashe mai kiwon rakuman ko kuma su kiwon rakuman sai duk suka bi suka kashe su sai suka kashe su kuma waɗannan da mutanen da suke kiwon rakuman suna daga cikin mutanen da ake kiran su annabati mutanen da suke zuwa su kawo abinci ko wani abu daga ƙasan Sham ko wani abu makamancin wannan su zo su saboda sai suka kashe su bayan sun kashe su sai suka yanke hannayensu a kafin su kashe su suka yanke hannayensu suka yanke kafofinsu sannan suka ɗauko kaya suka caccake idanuwansu suka ba su a haka kuma suka kore rakuman gaba ɗaya suka gudu da su to saboda haka bayan kuma sun zo sun musulunta kaga yanzu kenan na farko sun yi ridda na biyu sun kashe wannan mutanen ta hanyar wata kenan musula gari yana wayewa labari yana samun annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake maza-maza abu kafarsu kafin azhar an same su kuma sun dab da shiga wata kenan garinsu ta yadda in sun kyara mutanen su za su zo su aka kamo su aka dawo da su madina gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sosai saboda walakancin da suka yi ma waɗannan mutane don haka shine sai ya tunzura sai ya ce to abinda suka yi shine abinda za mu yi musu haka sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya din cewa sakamakon su shine ayyukan talu a kashe ku aw yusallu ko kuma a tsire su ko kuma tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin ay yanke kafar su in an yanke kafar hagun ay yanke hannun dama in an yanke dan hannun hagun ay yanke kafar dama haka za a musu minki lafi kenan don haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sa wato kenan aka yi musu wannan hukunci irin yadda suka yi aka caccake idanuwansu da kaya kamar yadda suka yi aka yayyake hannayensu aka wato kenan jefar da su a rana har suka mutu suna cewa a ba su ruwa a ba su ruwa a ba su ruwa Anas bin Malik yake cewa ina ganin ɗaya daga cikinsu yana kamfatan ƙasa da bakinsa saboda wata kenan neman ruwa don abin ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata kenan ciwo to saboda haka shine ya zama wata kenan sakamakon wannan to daga nan sai ya zama duk waɗanda suka yi wannan sai ya zama hukunci su kenan amma malamai suka yi bayani cewa ana gallaza hukuncin gwargwadon yadda shi mai hiraba din ya gallaza nasa idan ya zama kawai ya yi yaƙi da Allah da manzonsa ne sai suka ce an yi katalu sai a kashe shi idan kuma ko kuma in yayi kisa kai in yayi kisa shi ma sai a kashe shi in abin da ya kawai kisa ne sai a kashe shi in ya yanke hannu shi ma sai a yanke hannunsa idan kuma ya razana mutane bai kwaci kaya ba bai kuma abin nan ba to ya kama shi ne auyen komai labarin sai a kure shi wata kenan a ban kasa kenan dan sai aka dauke ta matsayin hukuncin yan fashi da makami don wani an dauke ta matsayin yan fashi da makami amma kaga sunansu na farko akwai ridda ita kanta ridda kadai ta isa ta sa a kashe su saboda wasu suna tunanin cewa an musu hukuncin yayi tsanani sosai amma in ka duba abu a hankali za ka ga cewa sun yi ridda za ka riddarsu ta cancanci a kashe su sannan sun yanke hannu ya cancanci a yanke nashi sun yanke kafa ya cancanci a yanke kafarsu sun caccake inda masu kiwon da kaya da haka wannan ma ya cancanci a yi musu za ka duk abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu a babin kisafi ne to idan ba aka samu yan fashi da makami ba su hada wa'annan abubuwan ba gwargwadon abin da suka hada gwargwadon wasu kenan hukuncin da za a yi musu da in sun kisa za a kashe su. In kuma duk wannan yana nan akan hukuncin musulmi ne ba akan arna ba. In musulmi ai sun zo su musulunta ko? Sannan sai suka yi ridda sai suka yi wannan hukuncin. To ɗan musulmi ne haka za a yi masa. Amma idan ba musulmi ba ne fa shi kuma sai ya yi haka, to za a yi masa hukunci gwargwadon abin da ya aikata min qabla an taqdiru alayhi. Ko idan har kun kama su kafin su musulunta, da za su yi wannan hukuncin kafin ku samu wato kenan ƙarfi a kansu, sai suka zo da kansu sai suka ce sun musulunta, to duk wannan ya tsare a kansu, duk gaba daya ya tsare a kansu. Saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu yajibu ma qablahu, ko at-taubatu yajibu ma qablahu, ko al-islamu al-islamu wat-taubatu yajibani ma qablahuma, da musulunci da tuba suna yankewa duk abin da mutum yayi na kafin su. Saboda haka amma su din ma in har sun tuba din min qabla an taqdiru alayhi, sun tuba kafin ku samu wata kenan fawa a kansu. To kafin su ankara da waje ku kama su suna na a kafin su sai a musu hukuncin da ya dace da su. Amma in sun zo suka ce sun musulunta, to shi kenan duk wannan abun ya riga ya sauka wata kenan a kansu. To daga shi yasa sai dole limami ko sarki sai ya ijtihadi ya ga gwargwadon fasalin da mutumin ya kawo, wata kenan gwargwadon hukuncin da za a yi masa. Allah madaukaki zai ce zalika lahu khizun fi dunya, an yi musu haka ne saboda a walakanta su a gidan duniya, su samu kaskanci wato kenan a gidan duniya. Don haka su wa'annan banu uklin din nan da mutanen badin surainata ba su sake dawowa Madina suka bi kadin wannan hukuncin da aka yi mutanen su ba, saboda sun san mutanen su dama wato kenan ba su yi gaskiya ba. Saboda sun san mutanen su dama ashe sun zo da nufin su yaɗa fasadi ne a ban ƙasa, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya burge wancan mutane yake cewa idza sa'a idza tawallasa asil ardi yufsidu fiha wa yuhlikal harsa wan nasla. Kaga shi ma ya zo Madina ne, amma da ya fita ya dinga cinna wuta a jugar mutane, ya dinga in ya ga dabbobin mutane ya fuda cikin wannan ya fuda cikin wannan, dudan wato kenan ya kawo ya waina hannun agogo baya, ya kawo ɓatanci annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato kenan da'awansa. Saka in an kama su ga hukuncin da za musu, hukuncin da aka musu kuma zalika lahu kizun fi dunya, wannan walakanci ne da Allah madaukakin sarki musu da kaskanci a nan gidan duniya. Walahum fil akhirati, sannan suna da kuma a ranar lahira azabun azimun, azabawa da take mai girman gaske. Allah madaukakin sarki ya tana da musu wannan wato kenan su mun tabi ne, idan an je ranar lahira Allah madaukakin sarki ya tana da musu azaba wanda yake mai azami. To mu je mana
illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim.
Allah madaukakin sarki ce illa alladhina tabu, sai dai wa'anda suka tuba min qabli an taqdiru alayhim, kafin ku samu iko akan su, kafin ku je ku kama su sai suka tuba, suka bayyana cewa abin da suka yi ba daidai bane, wato kenan sai suka tuba. To shikenan ai mun karanta ayatin Uhudu, Wahashiyu ya ciye sanadiyar kashewa Sayyidina Hamza, duk da matsayin Sayyidina Hamza a musulunci kuma suka yanka cikinsa suka masa musula da dai sauransu. A ƙarƙashin umarnin Hindu matar Abu Sufyan, amma daga baya kafin yaƙi ya ci su, Wahashiyu ya zo ya musulunta, Hindu ta zo ta musulunta. Saboda haka yanzu kuma ba ka ga babu da abin nan, amma da Allah ya sa an kamo su, to shikenan. Don haka lokacin da aka kamo Wahashiyu, annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo ce ya musulunta, annabi sallallahu alaihi wasallam ce to shikenan na ji ka musulunta, amma in na ganka zan rika tuna wannan abu. Don haka fa in sadaka Allah ara waje haka fa fa'al, in dai za ka iya taimako na karmi mi arba da ni da kai, da Allah ka taimake ni kai haka. Don haka sai ya ce ya musulunta, ya tashi ya bar Madina ya koma wata kenan Daifa ya je ya zama sa, har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ta kusa nan ya dawo abin nan. To amma bayan da aka iya da shi, saboda ya riga ya musulunta ko? Yawwa, duk da haka bai samu natsuwa a kansa ba sai lokacin da ya kashe Abu Salama al-Kazzab, sai ce hazihi bitilka, wannan babban arziki da kake fansan wancan babban musulmi da nake yau to wallahi alam taraka Allah maraki zaki ce in dai ba ku samu dama ku kama su suka zo suka musulunta kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana gare ya kyale wahashiyu dinna ya musulunta ya bar hindu ya bar sauransu to kuma haka nan ne saboda fa alamu ku sani cewa annallaha lalle tabbas Allah madaukakin sarki da hurum da yawan gafara rahimu ne kuma jin kai saboda ka babu kofar da za ku samu wajen wata gidan kama su da wani laifi to mu ji malam
ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa wasaqu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun
Allah madaukakin sarki ce ya ayyuha alladhina amanu ya kuma su imani kaga yanzu kidabe da mu'mine ake dan haka kowanne mu'mini sai ya kade kunnan sa ya ji abin da Allah madaukakin sarki yake kira kai sai ce ittaqullaha lalle ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ay ittaqullaha ij'alu bainakum wa bain azabillahi alwiqaya ku sanya shamaki tsakaninku da azabar Allah ma'anar sa shine kada ku kuskura ku yi wani aikin da zai sa Allah ya miku azaba shikenan du aikin da zai sa Allah ya azabtar da ku ranar lahira ta farko wannan in kun yi wannan kun kiyaye Allah ittaqullaha ma'ana ku kiyaye Allah madaukakin sarki kar ya muku azaba kar ya kama ku da laifi yawwa kar ya kama ku da laifi ranar lahira wanda zai sa a muku azaba to in kun yi wannan shikenan an zanna lafiya dai kenan nabi ya ce wabtagu ilayhi alwasila ku nemi tsanantuwa zuwa gare shi ku nemi wato kenan tsanantuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki shine wato kenan duk abin da zai kai ku kusa da Allah madaukakin sarki ku nemi wannan abu ai tsani shine matakalan da zaka taka har ka je gurin Allah madaukakin sarki ko to duk abin da zai kai ka kusa da Allah madaukakin sarki wato kenan sai kai aikin sa sawa'un wato kenan a sallah ne sawa'un azumi ne zakare haji ne da sauransu wata rana wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransa Sauban ya kasance yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum yana kula da kamar mai masa hidima ne inda shi kuma sallaci dauki takalmin sai aje in an fito da dauka ya bashi in zai kaza ya masa in zai nemi ruwa ya buko masa in zai menene kullum ga kokarin ibada kullum yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam koyi da nishadi sai ce mai roke ni zo abin da kake so eh shiru ce okay ta fadi kenan eh ce ta fadi ga zazza in roke ga yace as'aluka murafaqataka fil janna abinda nake so kawai shine yanda muke tare nan da kai a aljanna ma zaman na kusa da kai Annabi sallallahu alaihi wasallam shiru ce wannan sai ya bada ta sai ce awa gaira zalika baka tambayeni wani wannan ba wannan din ka jawo da yawa sai ce innahu zaka wannan din dai shine Annabi sallallahu alaihi wasallam shiru yace to fa inni ala nafsika bi kasratu sujudi ka taimaka min taimakon kuma a amfanin kanka da yawan sujada ka yawaita sallah ka yawaita sallah ka yawaita sujada ka sa kanka a goshinka a gaban Allah madaukakin sarki don haka sai bashi wato kenan nike sai daga cikin hanyoyin da suke kai mutum zuwa ga wato kenan Allah madaukakin sarki sannan akwai hadisi na kudusi Allah madaukakin sarki yana cewa وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ما وانا baya tsanantuwa yazo kusa da ni ya matso kusa da ni ya tako yazo kusa da ni ni da abin da raina yake so in ji Allah madaukakin sarki sama da abin da na farlanta masa saboda kenan kaga wasila ta farko kamar wanda Allah yake so shi da kansa ka kusance shi shine aikin da Allah ya farlanta maka aikin da Allah faran da maka nan dole mai nazari akan sa sallah tana daga ciki azumi yana daga ciki zakka na daga ciki hajji yana daga ciki haka ne bayan wa'annan akwai dewa shi da iyaye shi da iyalai aiki da ka dauki alkawari zaka yi shi kaya aikin gwamnati ko aikin kamfani ko aikin abinan duk aikin da ya zama wajibi ne a kanka sai ka yi shi duk yana daga ciki ba dai kullum kana masallaci kana haince a gurin aikin ka kuma ka ci halal kake ci ba, saboda duk abin da ya zama wajibin ka ne ka yi shi, to wannan shi yana daga cikin abubuwan da suke kusantar da mutum zuwa ga Allah madaukakin sarki. Tawa'un hanka harkar al'amari ne, yin misali kai kai ne shugaban gari, akwai wasu abubuwan da ya zama wajibi akan ka dangane da al'amarin gari, kai ne shugaban makaranta, akwai abubuwan da suka zama wajibi akan ka dangane da cigaban wannan makarantar, kai ne shugaban anguwa, hakan nan. To duk abin da ya zama an tsora, ko kai ne shugaban aji, duk abin da aka tsora maka ya zama na wajibi a kanka, to sai ka sauke shi. In ba za ka yi wannan, shi ne hanya mafi kusa na farko wanda Allah yake son ka tsananta zuwa gare shi da shi. Sannan sai ya ce, wala ya zala abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil, bawa na ba zai gushe ba yana daɗa tsanantowa kusa da ni, yana matsowa kusa da ni, yana matsowa kusa da ni, bin nawafil, ta hanyar nafilfili, bayan ya yi farilla ya nafila, bayan ya yi farilla ya nafila. Saboda nafila tana toshe maka inda ka samu tawaya a farillarka. Misali a ce ka yi sallar azhar, ana son a baka ka yi skaitin mai kyau ta yadda za a baka lada 25 can. To sai kai kana tunani kana mene ne sai aka baka lada 15, ina sauran ciki to yake ina 10. To in kai nafila sai a ɗauko sai a cike wannan gurbi ɗin. Kaga wanda baya yin nafila ba shi da wannan abin din kenan. Ita kuma sallah ita ce in ta cika ranar tashin alkiyama za a ce an karɓa sauran ayyukan mutum. In kana nafila sai a ɗauko a cika, in ba ta cika ba to in ba ka yi haka. Kamar yadda aka muka yi bayani da nan cewa in mutum ya yi azumi akwai zakatul fidiri da ya kamata a bayar. Ita zakatul fidiri na Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duhuratul lisa'i, tana tsarkakewa azumi mai azumi, don haka za ta zama ta cike. Kamar misalin wato sallar kabli da badi ne a sallah, in kai sallar ka sa kabli ka samu tawaya cikin ta, in kai kabli da badi kai kabli ko badi sai cike maka gurin, to haka sadaqatul fitri take wato kenan a cikin azumi. To saboda haka bawa ba zai gushe ba yana kusanto da ni zuwa ga nafilfili na aikin alkhairi ta hanyar sadaka, ta hanyar sallah, ta hanyar ibada, hanyar ba dai duk abin da ya kamata a ce mutum yayi na alkhairi, to a lokacin sai ya zama abin nan kenan. Dan haka a nan yanzu wasila tana nufin duk wani aiki na alkhairi da zai kusantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya je lada ne ya yi kiran sallah, da ya kira sallah sai ya ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasilata wal fadila, ko wa ba'athu maqama Muhammadin alladhi wa'adta, sai ta halala hu shafa'ati yawm al-qiyama. Anan mutum yana addu'a Allah madaukakin sarki ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam al-wasila, shine duk abin da zai tsanantar da shi zuwa ga abin. Saboda akwai wani matsayi wanda mutum ɗaya ne tak zai rike shi a cikin alami na gaba daya, kuma Allah madaukakin sarki ya kwadaitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za a bashi wannan. Da haka yake ce masa wa minan layli fatahajjad bihi nafilatan laka afa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmudan, ka rika yin kokari da wannan alqur'ani da daddare, ubangijinka ya kusa zai tada kai a wani guri ake kiransa maqaman mahmud, wanda ba wanda zai rike wannan maqaman mahmud sai Annabi sai mutum daya. To saboda haka sai Allah yake masa in ka matsa kai ne za a baka wannan. Shi kuma sai yace mu kuma mu taimaka masa da addu'a, mu ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wa salati qa'ima ati Muhammadin al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqama Muhammadin alladhi wa'adtahu, Allah ka tada shi a wannan matsayin wanda ka masa alkawari. Don haka yace mu masa addu'a, mu roki Allah ya bashi wasila da fadila ya kuma tada shi wato kenan a wannan matsayin. To da kenan kaga wasila a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine aikin da zai kai shi zuwa ga Allah. Wasila a gurin mu ma sai Allah yake bai bar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yake mu din ma wabtahu ilayhi alwasila, ku nemi tsanantuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki. Tsanantuwa anan ba wai ana nufin mutum ne zaka kama shi ya sauke kai kai ka ba mutum zai iya taimaka maka ka samu wannan saboda ne ai zaka je kai karatu a gurin sa ko don da kaje kai karatu a gurin sa karatun sa ya nutsar da kai san hanya ai ya zama wa cikin nan kamar tsani zuwa gare ka ko kuma wanda kaje ka tauraro azan sa ko azan sa ya ga ya fahimtar da kai wani abu shi ma kamar tsananta ne amma ba ana nufin wato kenan kaje ka ce to shike da ni na kama wannan shikenan ranan lahira ina kwance ko zai kama hannu tunda mu mutanen sa ne ba ha akwai wata kidan kuskure a wajen wannan fahimta din sannan bayan ya ce ku ji tsoron Allah ku nemi wasila zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ce wajahidu kuma ku yi yan kokarin ku yi jihadi fi sabilihi akan hanyar Allah madaukakin sarki jahidu anan sai bar shi wato kenan open ended sawa'un jihadi na takwabi ne sawa'un jihadi na ilimi ne sawa'un jihadi na kudi ne sawa'un jihadi na karfi ne duk wani abin da za ka yi musulunci ya ci gaba shine jihadi duk wani abin da zai an je yaki an dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ja'ana min al-jihad al-asghar ila jihad al-akbar ko yawa kaga kenan a ce a gida ma ana yin jihadi saboda haka duk wani kokari da za ka yi anan shi kuma wancan dace ittaqullaha matsala ce da ta shafe ka kake daya ittaqu ilayhi alwasila matsala ce da ta shafe ka kake daya amma yace jahidu fi sabilihi kuma zaka fito yanzu kai wani abu wanda musulunci ne ci gaba ta kowane irin dimension saboda aya din yana da fadi mutane kuma daban-daban suke wani ta hanyar karantarwa wani ta hanyar wa'azi wani ta hanyar sadaka wani ta hanyar gina masallaci wani ta hanyar daukar tsawaine masu wa'azi ko daukar tsawaine masu karantarwa ko daukar tsawaine masu abin ko kaiwa tabarma a cikin masallaci duk irin wannan aiki dai da zaka yi da maka ba da wata gudumawar ka da musulunci ya ci gaba to shi ne ake nufi wajahidu fi sabili idan kun yi hakan nan la'allakum tuflihuna la'alla za ku iya samun falaha falaha shi ne tsira wato kenan cin nasara a rayuwa a ce mutum ya ci nasara a rayuwarsa karansa ya kai sille har ya yi gaba shi ne an samu wata kenan falaha kenan to in kun yi haka da haka abubuwa guda nawa ittaqullaha sai ce ne ittaqu ilayhi alwasila sai ce ne wajahidu wai da abubuwa guda uku yana da kyau kowane ya tsaya ya nazarin su ya zai aiwatar da su a aiwace ittaqullaha ya allazina amanu kada sai da ya kira ku da sunan mu'minai ya ku masu imani kenan da ba kuna musulmi amma duk da haka sai ce ittaqullaha yace wabtagu ilayhi alwasila yace kuma wajahidu fi sabili kada ka cikin wani abubuwa uku sai ku alkafa yanzu ta ina ne zai ittaqillaha sa ta ina ne zai nemi wasilar sa ta ina ne wato kenan zai jihadin sa sai ya zama ya sa wannan program kenan ya amsa kiran Allah madaukakin sarki saboda ai umurni ne duka ya bayar ittaqullaha umurni ne ittaqu ilayhi alwasila umurni jahidu fi sabilihi duka umurni kuma malamar rusulu suka ce al'amru yaqtadi alwujuba idan lam yakun hunaka karita tasrifu an zahiri ko kuma babu karina a nan gurin wanda zaka kaddashi wata kidan gabar zahira ko mu jabal innal ladina kafaru
innal ladina kafaru lawan lahum ma fi rabbi jami'an wa mithluhu ma aqul yamtadu bihi min azabi yawm alqiyamati ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim
Allah madaukakin sarki yace innal ladina kafaru lalle wa'annan da suka kafirta law anna lahum ma fil ardi jami'an da a kaddara a ce za a ba su abin da yake ban kafa gaba dayan sa duk duniyar nan a ce ta su ne kafiri wanda bai musulunta ba a ba shi duk duniyar nan a ce ta su ne komai nasa ne mutanen nasa ne gidajen nasa ne kudaden nasa ne mulkin nasa ne komai ma nasa ne duk duniya gaba daya wa mithluhu ma'ahu aminka wasa shi kuma kenan ninkin duniyar nan sau biyu ninkin arzikin duniyar nan sau biyu komai na duniyar nan aminka masa guda biyu nasa ne to yanzu ya mallaki wannan amma ya mutu babu musulunci ta haka ina zai ta koma makomar sauta to da zai so a ce lefta dubihi min azabi yawm alqiyamati da za a ce to ga wuta ga kuma dukiyarka a karbi wannan dukiyar a yanta ka ya zama ba za ka shiga wuta ba to wallahi da zai yadda yayi wannan da za a yadda masa haka da zai yadda haka kuma da zai iya dauka ya bayar din sai Allah ya ce matu ku bila minhu ba za a karba ba ba za a karba a gare shi ba ya je ranar lahira ya baiwa Allah madaukakin sarki duniyan nan da abin da suke cikin ta gaba ɗaya sai gashi Allah na baka ni dai kawai wata kenan a kyale ni Allah madaukakin sarki ce matu ku bila minhu ba za a karba ba saboda me saboda sun mutu da kafirci sun mutu da kafirci kenan inda haka za ta faru wannan mun yi shi ne ala babul fard abala babul taqdir an kaddara ne haka amma hakikatan al'amari shine da kafiri da musulmi kowa in ya tashi mutuwa yanda ya dawo haka zai koma ko ba haka ba yanda ya dawo haka zai koma saboda haka zai tafi babu dukiyar in ya mallaki duk wani a duniya haka zai tafi barta shine zaka ga ranar lahira mutum yana cewa Allah madaukakin sarki zan baka dana zan baka matata zan baka menene sai da karshe ce wa man fil ard jami'an summa yajihi zai bada duk abin da yake duk duniyar nan gaba daya shi dai a tsayar da shi a ce wasa kalla inna halaza sai ka wuta zai shiga saboda haka Allah madaukakin sarki ba zai bashi damar wannan fansar ba za ta ku bila ne ba za ka ba inda zai kawo kenan kuma ma ba zai iya kawo wa din ba ranan tashi alkiyama ko haka zai tashi walahum azabun alim da haka azaba wanda take mai raddadi ta tabbata wa take na a gare su saboda kafircin su to mu je mallam
yuriduna an yakhruju minan nadi wama hum bi kharijin minha walamma azabun muqim
Allah madaukakin sarki yace yuriduna suna nufin an yakhruju minan nadi za su fita daga wuta wannan ibara tana nuna cewa an riga an sa su a cikin wutan saboda me ba su samu duniyar da abin da yake cikin ta ba ballantana su fanshi kansu kuma ma koda sun samu alaira sun baya kuma ba za a karba ba matu ku bila minhu don haka sai aka kaddara su tunda ba a karba ba yanzu mu kuma su ita ce wuta to za a saka su a cikin wuta saboda haka duk wanda ya ga an tsunduma shi a cikin ta ya nitse kasa shekara 70 tukun sai je ya taka dandan cikin wutan to duk kokarin da zai shine ya dago sama ya zamu ya fita yuriduna yakhruju minha za su nitsin su fito daga cikin wutan wama hum bi kharijin minha amma ba za su iya fita daga cikin ta ba na farko da ma kofa ne in an zo za a bude in sun shiga sai a rufe za a tsundumin mutum kuma to ta ina zai fito an sa abin da kwado a rufe kuma ga mala'iku suna jira sai ina kaga ba zai taɓa yiwuwa ba kuma can guri ne wanda ke ihun ka banza in sun tafi babu wanda zai sake jin duriyar su saboda haka duk azabin da mutum yake sha sai dai shan ya tashe shi kai da ɗansa Allah ka kiyashe mu daga wannan azaba kuma hun misali gina min ha ba za su iya wata kenan fita daga cikin walau ma damu mukimu suna da azaba ta tabbata in an ce a kama fulani wane ya zauna a gari kaza to ya zama ɗan gari kenan ya zama dindindin kenan ko yawwa in an ce makamu fulani matsayin wane matsayin da mana ya tsaya iyaka darajarsa kenan matsayinsa kenan in mun ɗauke shi a waje a gina to da su kuma azaba matsayinsu shine wannan azaba ɗin ita ce abinda suka cancanta girmansu da darajarsu da mutuncinsu shine wannan azabar ko kuma a'a gurin da suke zama na zamansu na dindindin shine wannan azaba ɗin don haka kenan kamar yana nuna cewa abuna har abada ne me yasa saboda sun tafi lahira da kafirci amma da musulunci suka tafi wala Allah in ce shiga za su iya fita amma tun da suke kafire ne to kenan ba za su fita daga cikin wannan ba Allah madaukakin sarki ya sauke mana tawi
wasariqu wasariqatu faqdahu aydiyahuma jazaan bima kasabana kalan min Allah wallahu azizun hakim
Allah madaukakin sarki ce wasariqu da barau wasariqatu da barauniya hukuncin su shine faqdahu aydiyahuma a yanke hannayensu bima kasaba a dalilin abinda suka tsoruruta na rashin wata kenan adalci ma kansu nakalan wannan shine hukunci da azaba da za a yi musu min Allah daga gurin Allah madaukakin sarki. Idan mutum ya saci kayan wani, hukuncin ta shine a yanke hannunsa. In mace ta saci kayan wani, hukuncin ta shine wato kenan a yanke hannunta. Wannan shine azabar da Allah madaukakin sarki ke a musu a sakamakon abin da suka aikata wato kenan na abin nan na laifi. A nan me yasa Allah madaukakin sarki ya fara gabatar da barawo akan barauniya? Wasariku sai ce wasarikatu, amma da aka zo kes din sai ya ce azaniyatu wazani. Don kuma ta fara gabatar da wato kenan mazinaciya da mazinaci, saboda yiwuwar zina yawanci ba ta yiwuwa sai da haɗin kan mace a farko mafi yawa. Sannan a babin sata kuma, kafin ka ganin mace ɗaya ta yi sata za ka samu namiji shi ya fi ƙarfin hali a kan wannan. Don namiji zai iya fita tsakiyar dare ya je jeji ya tare hanya, bai san wa zai tara ba, bai san da me zai same shi ba, saboda tsabar ƙarfin hali ya yi kwace, ko kuma ya tsallaka gida cikin dare ya abina, wannan ba za ka samu mata wata kina a cikin wannan ba. Da haka shi Allah madaukakin sarki sai ya gabatar da wato kenan namiji akan mace. Amma ala ayi halin, da mace da ta yi sata da namiji da sata, duk sunan su barayi, duk sunan su barayi. Yawwa, saboda haka ita kuma al'umma musulunci kullun so ake a tsarkake ta. Da haka a nan sai ya zo hukuncin, ya zo a babin tauna tsakuwa, saboda aya ta ji tsoro. Ga aya tana ga kan ba za a yi taurata ba, sai aka ɗebo tsakuwa aka dinga taunawa ramumus tana ji, kaga dole gaban ta ya faɗi. To saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce yanda za a tsarkake al'umma shine kawai in an kama barawa a yanke shi. Saboda duk lokacin da aka kama mutum da sata aka yanke shi, aka yanke shi hannunsa, ya zama kowa ya sani, kuma a idan mutane aka yi wannan abu, to wa'azin da zai zama sai an yi shekara goma ana kallon wannan wa'azin gaban mutane na faɗo. Saboda duk lokacin da mutum ya zo zai sata zai tunanin hannunsa, yanzu bayan an kama ni wannan za a yanke, saboda haka sai ya zama bai yi ba zai yi ba. Da haka shi sa sai ya zama wata kenan kamar da sai yake cewa lakum fil kitabi hayatun. Da haka a nan cikin wannan hukuncin ma wata kenan akwai hayatun. Idan har ya zama in an yanke, in ya ji tsoron kar a yanke hannunsa, sai ya zama bai yi sata ba, yanzu na farko an kiyaye masa hannunsa a dalilin wannan barazanar, na biyu kuma an kiyaye dukiyar wanda zai ɗauka a dalilin wannan barazanar. Da haka babu abin da zai sa a daina sata a ƙasa in ba wannan ba. In ba wannan ba, duk wanda ya sata kawai a gundule hannu, duk wanda ya sata a gundule hannu, duk wanda yanzu a yanke hannun mutum goma ka gani, sai an yi shekara goma ka saki samun wani ba. A lokacin da aka ce an fara yanke hannu amputi na farko a jihar Zamfara, kudi ya fadi 5,000 sai da ya kwana biyar, sati guda babu wanda ya dauka. Tsantuwa ma sai da ta zama abin abin, saboda kowa ya duba zai ga hannunsa. Kuma da Allah ya sa musulmi sun daure sun ci gaba da wannan, to zaka nemi fata a kasar musulmi ka rasa. Zaka nemi, saboda Allah yana da sanin abin da yake ya kaje ya zo. Don haka aka ce a yanke hannu. Mikidarin abin da za a yanke hannu a kansa shine mai abin da ya kai rubu dinari ko rubu dinari. Saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya ce a yanke hannun mutum idan ya saci abin da ya kai rubu dinari a bisa wato kenan ittifaqi na jamhur min al-ulama, jamhur na malamai sun tafi akan cewa abin da za a yanke hannun mutum sai ya kai rubu dinari. Rubu dinari kuma shine akalla sadaki kenan ko, wannan dubu nawa muka ce a nan gurin? 17,000 ko 16,500 ko 17,000 ko wani abu makamancin wannan. Idan kimar abinda mutum ya sace ya kai hakan nan, to sai a yanke hannunsa. Amma wasu daga cikin malaman suka ce wallahi ko bai kai haka ba za a yanke. Me dalilin ku suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu sarika yasriqu al-baydata fa tuqda ayru. Allah wadan mutumin da zai je sace kai a yanke masa hannunsa. Wa yasriqu al-hablata fa tuqda ayru. Allah wadan mutumin da zai je sace igiya a yanke hannunsa. Sai suka ce to kenan in mutum ya sace abin da yake kimar kai za a yanke hannunsa. Ko ya sace igiya da za a daure wani abu da sunan sata, to za a yanke hannunsa. za a yi gani fito amma jamhur ta ce a watakila haka za a yi to sannan idan mutum ya zo inda a ce nawa ne diyar hannu in mutum ya tsari hannun mutum in mutum ya fata in mutum ya yanke hannun mutum nawa ne diyar hannun rabin diya rabin diya shi ne ragumi nawa ragumi hamsin ragumi hamsin in ka yanke hannun mutum a fada ko a wani abu sai ka biya ragumi hamsin saboda an kaddara yanzu ka raba masa rayuwarsa biyu ka zubar da wata kenan a yabe ne don haka wasu mustashrikun da suka yi tunani sai suka ce a'a to ya za a yi in ka yanke hannun mutum za ka ba da wata kenan raguma 500 ko kuma dinari a yanzu za kuma nama raguma 50 ko kuma dinari 500 tunda dinari 1000 ne nan akwai tanaku biya cikin alkur'ani ya ce in an yanke hannun wani a ba da rabin diya shine dinari 500 nan kuma ya ce in mutum ya saci naira 17,000 a yanke hannunsa kuma duk a cikin alkur'ani kaga akwai tanaku ko da ka sai ke cewa tanaqudun malama illa sukuta laha wa anna udha bi maulana minan nari yadun bi kamsi ma'inin azjudun wujjan ma balu haquti at firuq dinari an samu tuka da warwara a cikin alqur'ani hanu diya sa shine dinari 500 mi yasa za a yake ta arbu'in dinari daya arbu'in dinari daya wani malami yana gani sai dauki baiti sai rubuta masa ansa sai ce masa siyanatul mali siyanatul nafsi aghlaha wa arqasaha siyanatul mali fa fahim hikmatal bari kiyayewa rai siyanatul nafsi kiyayewa ran mutane aghlaha shi yasa ta yi tsada saboda karka yanke hannun mutum aka ce dinari 500 ne rabin diya ne ko kuma raƙumi 50 saboda ka idan mutum ya tunanin kuɗin da zai biya raƙumi 50 ko dinari 500 ba zai yanke ba to yanzu an kiyaye ran wanda za a yanka din domin a wajen yanke hannun za a iya masa sanadiyar mutuwa wa arqasa hasiyanatul mali sannan kare dukiya kuma shi ya sa darajar hannun kuma wato kenan ta zama ta faɗi mun gane wannan yanzu aka ce ko rubu'in dinari ka taba za a yanke wannan hannun yanzu ba za ka taba ba tunda ba za ka taba ba kuwa kaga automatically yanzu an kare dukiyar mutane mun gane shi wannan al'amari saboda kiyaye ran mutane aka ce hannu yana da tsada sai an ba da dinari 500 in ka kuskura ka yanke to za ka kyale hannun mutane don haka an kare rayuwar mutane saboda kare dukiyar mutane sai aka ce ko rubu'in dinari ka taba za a yanke hannunka don haka ba za ka taba ba don haka an kare dukiyar mutane haka shine ba shi an sake siyanatul nafsi aghlaha wa arqasaha siyanatul mali fa fahim hikmatal bari sai ka fahimci hikimar Allah madaukakin sarki a wannan saboda adama maqasid da shari'a abubuwa nawa ne ta kare maka rayuwarka ta kare maka mutuncinka ta kare maka dukiyarka dama shine maqasid da shari'a ko ta kare maka kuma lafiyarka to saboda haka yanzu kaga an samu wato kenan an samu wannan saka shi fa Allah wada kuke yake cewa asari ko sari ka tafakar wa aidiya kuma sai ce jaza'a ne maka fa ba sakamakon abin da suka yi aiwatar ne dan haka wallahu azizun Allah madaukakin sarki wato kenan mu waye ne hakimu wanda yake kuma wato kenan gani to mu jama'a
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم
الله ما دوكا كيلا ديكي فمن تاب دو وند يتوب من بعد ظلمه باين ظالمين دي يي سواء وتو كينن نساتا ني كو كونچن محاربة ده موكاي مغانا اكاي اكاي باين wannan sai ya ga bai dace ba sai ya tuba wa aslaha sai kuma ya gyara al'amuransa duk abin da ya riga ya yi a baya ya nadamansa ya cika sharuɗan wato kenan tuba guda hudu ko guda uku ya zama ya daidaita bayna Allah tuba alayhi wa Allah la zakarbu tuban sa Allah madaukakin sarki zai karbu tuban sa saboda haka shi yasa idan mutum yayi wasu abubuwa na sabo a baya ko wani aiki na abinan a baya daga baya sai zama mutumin kirki to ba a son a kama shi da wannan tunda Allah da kansa zai yafe amma mu al'umma mu bamu da wannan yafiya din saboda haka sai ga ta a ba wannan kaza kaza kwanaki mai ke kaza ne nan yake yake ga ayyuka yake kaza kaza a duniya dai na ko wannan abubuwa ya futu ba kuma ya gyara to babu hikima a sake dawo masa da wannan ana kama shi da wannan laifin saboda me sai na laifi wa alai Allah ba da kuke sarki zai karbi tubar sa da don Allah zai karbi tubar sa kan yasa ba za ka karbi tubar sa ba inna Allaha ghafurun lalle Allah ba da kuke sarki mai yawan gafara ne rahimu wanda yake kuma mai jin kai
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير
الله بارك فيك ذلك ألم تعلم شنباك ده مثلا يعني أن الله توا الله بارك فيك ذلك له ملك السماوات والأرض ملكا سمي ده كسي سنتبت أجريشي ba ku san da wannan ba ai ma'ana duk abin da yake sama da duk abin da yake kafa duka mallaka ne na Allah madaukakin sarki saboda haka Allah madaukakin sarki shi ya mallake shi yu'azibu man yasha Allah shi yake azabtar da wanda ya ga dama don haka baka da yancin kai hukunci ka ce wani yana wuta baka da hukuncin ka ce wani ba zai shiga aljanna ba baka da hukuncin ka ce wani kaza ne Allah shi yake yi a wanda ya ga dama yu'azibu man yasha wayar sirri liman yasha baka da yanci kace wani dan aljanna ne kai tsaye baka da yanci kace wani ai ya fafe ne baka da yanci kace wani bashi da matsala ranar lahira a duk wannan abun a hannun Allah madaukakin sarki dan haka da gafara da azabtarwa duka a hannun Allah madaukakin sarki suke sai a bar masa kawai cikin kayan sa wallahu kadiru lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne ala kulli shay'in akan kowane abu to alhamdulillah zamu dakata a nan insha Allah ta'ala mun tsaya aya ta 40 idan Allah madaukakin sarki ya kai mu da rai zamu tashi aya ta 41 idan kuma Allah madaukakin sarki bai sa mana daga cikin wanda suke da rai zuwa wancan lokacin ba to duk wanda Allah ya sa za su gaba da wannan karatu sai a tashi daga wannan aya ta 41 cikin wannan sura Maida sura wanda take mai albarka saboda haka dama kamar da muka faɗa yau zamu rufe wannan karatu mai albarka insha Allah ta'ala zamu rufe shi a wannan lokacin ga kuma mai girma sarkin nan ban ya kawo mana ziyara saboda musharaka wajen yin addu'o'i da za a yi a wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya amsa mana to da kada mu dakata anan insha Allah Allah madaukakin sarki duk abin da muka faɗa na kuskure Allah ya yafe mana Allah gane da mu kuskura abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan sa ba mu ikon aiki da shi alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin akwai filin ansa tambayoyi kuwa babu lokacin ansa.